أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحَلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي أما بعد يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركانمو da sake kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarun albarka wanda ke daura da nan gidan Alhaji Salim Menangi a wannan unguwa ta Buba Shango a fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na Umdatul Ahkam min kalami khairil anam na babban malami al-allama al-sheikh Abdul Wahid bin Abdul Gani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan yini da kuma lokaci irin wannan a yau muna yini na Lahadi daren Litinin wanda yayi daidai da 12 ga wata na 5 a musulunci watan Jumadil Ula yau hijira na da shekara 1445 daidai da 26 ga watan 11 miladiya 2023 idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin kitabu siyam amma kun da ya gabata mun yi babu afdalu siyam wanda wannan babi mun karanta farkon sa zuwa ƙarshen sa yau za mu tashi a babu lailatul qadr a shafi littafi na 43 wannan kuma shine darasin mu na 28 a littafi insha Allah maliki cewa babu lailatul qadr babi zai magana game da daren lailatul qadr wannan dare shine dare mafi girman daraja a daren da ke cikin shekara gaba daya babu dare da yake daren lailatul qadr a duk dararen da ake samu a kwanakin shekarar 361 shine shugaban darare duka haka Allah ta'ala ya nasanta a cikin alqur'ani mai girma dare ne babu daren da ya kai shi albarka kuma babu daren da ya kai shi alkhairi ana fahimta domin qur'ani ya ce shi wannan dare guda daya lailatul qadr din khairun min alf shahri ya fi alkhairin da yake sauka a dararen watanni 1000 idan ka dau dararen watanni 1000 ka fassara su ka lissafa zai baka shekara 86 da shekara 86 da wata 4 haka daren watanni 1000 zai baka a wannan lissafi ibada in kai a wannan dare guda daya kaida ce kuma Allah ta'ala ya karbe ta to za a baka lada tamkar na shekara 86 da wani abu kuma duk darare ba daren da ya samu nan ta 10 cikin idan ba da dalili da dalili shi kadai Allah ta'ala ya kebance da wannan falla kuma wata falla yake cewa ta nazzaru lil mala'ikati wa ruhu fiha a wannan dare mala'iku suna sassaukowa sannan gami da mala'ika Jibril alaihi salam bi izni rabbihim da izinin Allah ubangijinsu min kulli amr cikin duk al'amarin da yake kasancewa cikin wannan dare salamun hiya hijiran akumshe ke da aminci a cike ke da aminci hatta matla'il fajr har zuwa lokacin da alfijir zai fito dama kuma dare a shari'a yana farawa daga faduwan rana zuwa ketuwan alfijir wannan awannin tsakanin su ne dare a shari'a ma'ana yanzu haka cikin dare mu yi tunda rana ta riga ta fada to tun daga faduwan ranar daren lailatul qadr to har zuwa ketuwan alfijir inji Allah daren cike yake da aminci kuma daren cike yake da alkhairi da albarkuki kuma dare ne wanda Allah ta'ala yake yawanta yanta mutane daga wuta zuwa aljanna dare ne da Allah yake yawan gafartawa mutane zunubansu ana fahimta dare ne wanda kuma a cikin watan Ramadan daren ba a kowane wata yake ba, a dar a watan Ramadan yake kasance. A watanni 11 nan ba za ka samu Laylatul Qadri ba, sai ka shiga watan Ramadan. Ana fahimta? Kun ga wannan an kebe Ramadan da kasancewar Laylatul Qadri cikin su domin girma wata. Kuma hatta Al-Qur'ani Allah Ta'ala yana cewa a wannan dare ya sauka, inna anzalallahu fi Laylatul Qadr. Allah ya saukar da Al-Qur'ani a cikin Laylatul Qadr. Malamai suna cewa saukar da Al-Qur'anin a daren shi ya ƙara wa daren girma, shi ya ƙara wa daren alkhairi da albarka. Kamar yadda Allah ya saukar da Qur'ani a gari Makka da Madina suka zama sun fi ko'ina alkhairi a duniya. Kamar yadda Allah ya saukar da Qur'ani kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa alkhairi da albarka a duniya. Yanda kuma Allah ya saukar da Al-Qur'ani kan wannan al'umar muka zama to khairu umma ukhrijal linnas. Ana fahimta? Saboda ka nurun ala nur ne, ga Qur'ani, ga Ramadanu, ga Laylatul Qadri, ga Makka, ga Madina, ga manzon Allah. Wannan mu ne kadai muka rabanta da wannan rabon. Duk al'ummai tun daga Annabi Adam har zuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba al'ummar da Allah ya musu arzikin Laylatul Qadri su yi mu. Daren Laylatul Qadri duk annabawan wannan gaba dai Allah bai ba su wani alkhairi ba. Alkhairin nan a al'ummar manzon Allah ya sauka sallallahu alaihi wasallam. Ana fahimta? Saboda ka wajibi ne har in Allah ya raya ka kai Ramadan to kai kokarin ribatar wannan dare, kai kokarin farautarsa, kai kokarin neman dashi da shi domin ka dace da wannan albarkoki da nasi ya tabbatar da su. Ana fahimta? To wannan shine Laylatul Qadr a takaice. Hadisi na farko a babin, hadisi kuma na 300 abuwa na 218 na 217 ko a cikin babin a cikin littafi. Malike cewa an Abdullah bin Umar radiyallahu an daga sahabi Abdullahi dan Umar, Allah Ta'ala ya kare yadda da shi. Abdullahi dan gidan Umar bin al-Khattab, Allah Ta'ala ya kare yadda da su gaba daya. Yake cewa anna rijalan min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ansu mazaje daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yuru Laylatul Qadr fil manam, an nuna musu Laylatul Qadr a cikin bacci, ma'ana sun yi mafarkin ganin Laylatul Qadr. Ana fahimta? Iska zo suke faɗa wa manzon Allah labari. Wannan mafarki da suka yi sai daren Laylatul Qadr ya kasance fi saba'il awaqi, a cikin daren 27 na ƙarshen wata. Ana fahimta? Suka ce manzon Allah wane ya ce ya yi mafarki haka, wane ma ya ce ya yi mafarki, aka samu mutane da yawa. Kowa mafarkinsa ya dace a daren 27. Wa kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ara ru'yakum qad tawaqqa'at, haƙiƙa ni ma an nuna mini mafarkinku ya dace fi saba'il awaqi, a daren 27 na Ramadan. Faman kana mutahriha, duk wanda ya kasance zai nemi daren Laylatul Qadri fali harriha fi saba'il awaqi, to ya nemi daren a daren 27. Ana fahimta? Wannan shine riwaya ta Abdullahi da Umar. Isa wa ansu daga cikin sahabbai musamman dalibansa su gani suke kawai daren 27 shine daren Laylatul Qadr. Don malamai suna ta bayani game da wannan, kuma duk bayanin da suka dora dogaro ne ga wannan hadisi. Ana fahimta? Sai dai abinda wa ansu ba su gane ba shine shi daren Laylatul Qadr, domin hikima ta Allah sai ya ce a Ramadan yake. Da ya ce a Ramadan yake, sai manzon Allah kuma ya ce a goman ƙarshe yake. Daga kwana ɗaya har kwana 20 ba za ka samu Laylatul Qadr. Daga 21 a daren 21 zuwa ƙarshen Ramadan nan ake samun daren Laylatul Qadr. Ana fahimta? Sai Allah Ta'ala ya taƙaita mana a goman nan na ƙarshe, a nan za mu neme shi. Kuma ba a ce ga daren da zai kasance ba, ba a ce daren 21 ba ne ko 23 ko 25 ko 27 ko 29. Sai malamai suke cewa a wannan kwanakin marar, daren 21, daren 23, dare 25, dare 27, dare 29 ana ake samu. Akwai yiwuwar idan wannan shekarar ya tsaya 27, to wata shekara zai iya tsayawa 25. Wata shekara zaka iya samu sai 23. Wata shekara zaka iya samu sai 21. Wai ba duk shekara bane zai kasance a daren wani yini guda daya, a wannan dai kwanakin marar na goman ƙarshe anan ake kokarin samu masa wannan shekara ya kasance a wannan, wannan shekara kuma ya kasance a wannan. To a wannan shekara da sabon nan suka yi mafarki, to daren a daren 27 ya tsaya. Ana fahimta? A shekarar da suka yi mafarki suka faɗa wa manzon Allah, sai ya tabbatar da hakan domin shi ma an nuna masa wannan daren, sai ya ce hakika mafarkin ku ya dace. Wanda zai nemi daren, to ya neme shi a daren 27. Ana fahimta? Hadisi na biyu a babin Annabi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri, Allah ta'ala ya kare da shi, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana ya atakifu fi al-ashri allati fi ashri al-awsat. Ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana itikafi a goman tsakiya na Ramadan. Da can haka yake, idan azumi ya kai goma sai manzon Allah shiga itikafi, sai ya goman tsakiya a cikin itikafin shi min Ramadan, a cikin watan Ramadan. Fa atakafa aman, haka yayi itikafin goman tsakiya a wannan shekara. Hatta iza kanat laylatul 21, har sai daren 21 ya kasance iya cikin itikafi. Wa hiya al-laila allati yakhruju min sabihatiha, to a wannan dare na 21 gari ya waye sai manzon Allah ya fito min itikafihi, daga itikafi shi. Qala, sai manzon Allah kuma yace, man itakafa ma'i, duk wanda yake so yi itikafi tare da ni, fali atakif al-ashr al-awaqir, to yi itikafin goman ƙarshen Ramadan. Shi kamar goman tsakiyar kususiyar manzon Allah shi, dama an ce shi kwana 20 ne ke itikafi shi. Ana ganewa, mu ne muke yin kwana 10 ko kwana 7 ko kwana 5 ko abin da ya sauka ne ka. Amma shi ma aikin Allah tun daga goman tsakiyar yake ba da itikafi shi, ya yi goman tsakiyar, ya yi goman ƙarshe. Ana ganewa? To sai ki ta, duk wanda yake so yi itikafi tare da ni, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to yi itikafi a goman ƙarshe. Fa qadara aitu hadhihi al-laila, manzon Allah ce ni an nuna min daren laylatul qadri a goman ƙarshe Ramadan, da kwana 21 zuwa ƙarshe a nan daren yake. Ana fahimta? Summa unsituha, bayan an nuna min daren da kuma ranar da kuma lokacin da yake tsayawa, sannan kuma sai aka mantar da ni. Ana ganewa? Kaga daren laylatul qadri ba kaman arfa ba ne, ita arfa dama sanannen yini ne, daren tara, yinin tara ga Dhulhijja. To amma shi laylatul qadri ba shi da wannan tabbacin cewa dare kaza ne, sai da aka ce a cikin wannan kwanakin dai na ƙarshen Ramadan, na mara kwanakin, to anan ake nemansa kuma a same shi. Manzon Allah ya ce an nuna min daren, sannan kuma aka mantar da ni shi. Wa qad ra'aytani asjudu fi ma'in wa tinin fi sabihatiha, kuma manzon Allah ke ce da asubahin, bayan daren laylatul qadrin ya kare, asubahin da za ta biyo bayan daren, to sai na aka nuna min nayi sujjada a cikin tako da ruwa, ma'in wa tinin, kaman an yi ruwa har ya jika masallacin sa, yayi sujjada har gugin sa iya taba ruwa, duk a mafarkin ka nuna masa wannan. Sai manzon Allah ke cewa falta masuwa fi ashiril awaqir, duk wanda yake so ya nemi daren laylatul qadri, to ya neme ta a goman ƙarshen Ramadan. Wal tamasu ha fi kulli witri, kuma ku neme ta a dukkan witri, daren 21, daren 23, daren 25, daren 27, daren 29, a wannan kwanuka ake neman daren laylatul qadri. Sai manzon Allah ke cewa a sai shi ka Abu Sa'id yake cewa qala fa famattarati sama, kawai sai ga sama ta yi ruwa, tilka al-laila, a wannan daren. Wa kana al-masjidu ala arishin, ko masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ribinsa da kamar tankar dibino aka yi masallaci. kamar ganyen dibino da shi aka yi wa masallacin ruwa ka san ba zai rike ruwa ba idan ruwa ya zo dole zai shigo ci to da aka yi wannan ruwa ga kuma irin yadda masallacin manzon Allah ke a wancan lokaci fa wa kafal masjid sai masallacin ruwa ya shiga fa abasartu aynayya rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai abasa idan ya ne duba na kalli fiskar manzon Allah da idanunsa wa ala jabhatihi na duba har zuwa goshinsa sai naga asrul ma'awtin sai naga alamin ruwa da ta kamar yanda manzon Allah yake ba mu labari a mafarki cewa an nuna mai laylatul qadri asbat da zata biyo daren yayi sujjada cikin tako da ruwa to sai abasa idan kiyaye ran da ya fada sai ga da ranar ta zo ba a mafarkin ba sai aka yi ruwa cikin dare da aka yi ruwa sun fita sallan asuba sai ta yake kallon fiskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga alamar tako da ruwa kaga dama mafarkin annabawa gaskiya ne duk mafarkin da annabi gaskiya ne ga annabi Ibrahim alaihi salam yayi mafarki Allah ya nuna masa yanka dan sa annabi Isma'il an gane ko inni arafil manami anni asbahu ya dan dana ni an nuna min mafarki cewa na yanka ana gane wa inni arafil manami anni asbahu ka fanzur ma za ta sai ya ce dan to me shawara ka me hagari annabi Isma'il sai ya ce ya abati if'al ma tu ya baba ka aikata umarnin da aka ba satajidni insha Allah min as-sabirin ni kam in Allah ya yarda zaka sami ni cikin masu haƙuri ana ganewa kuma yaje zai yanka dan yayi niyya falamma aslama watallahu liljabin wanadainahu an ya ibrahim dan saddaqata ruya har ya meka dan kowa ya sallama dan ya sallama shi ya sallama zai yanka shi sai aka kira ya kace ya ibrahim qad saddaqata ruya hakika ibrahim ka gaskata mafarkin da kai haka muke yi wa masu ihsani sakayya sai aka zo aka fahimci annabi Isma'il da abin yanka yini wa fadaina hu bi zibhin azim aka kawo abin yanka aka fahimci annabi Isma'ila sannan kuma wannan abin da ya faru ya kasance ran goma ga zulhijja yasa aka sunnanta mana yin layya a wannan ana ganewa wannan daren ko kuma wannan yinin da aka danne annabi Isma'il za a yanka shi Allah ya turo mala'ika Jibril da rago yazo yi fanshi annabi Isma'il aka yanka rago to wannan daren yinin goma zulhijja yasa take zagaiwa duk shekara wanda Allah ya hore masa abin yanka sai layya domin ya raye sunnar annabi Ibrahim alaihi salam ana fahimta mabarkin annabawa gaskiya ne to shi abasa idan sai ce ran da manzon Allah ya nuna fada mana yayi wannan mafarki da muka zo masallaci da asuba naga idanuwansa da fiskarsa duk alamin ruwa min subhi ihda wa 20 daren kuma a wannan shekarar ya tsaya a daren 21 ga wata daren 21 ga ramadan a wannan shekarar annan aka samu dalilin dokar domin ya ce subhi ihda wa 20 asubar da ta biyo bayan daren 21 ga wata kun ga can bayan an ce daren 27 nan kuma an ce daren 21 ana fahimta kun ga ma'aikin Allah da ya ce dama duk wanda yake so ya riski wannan dare to yi kokarin raye wannan kwanaki na marar ramadan ƙarshen wata ramadan 21 23 25 da 7 da 9 ana ganewa ko malamai suke cewa hikimar da Allah ya sa ba a ce kawai daren kaza bane da yadda kaza Allah yana kwadaitar da mu ne mu raye wannan daren kaza domin alkhairin kadai ba wai a daren Lailatul Qadr kadai sai a ramadan shi ramadan dukan su alkhairi ne tun daga farkon sa har ƙarshen sa duk abin da kai na ibada to Allah zai lullunka malalan fiye da watan da ba shi ba amma mutane da a ce shari'a ta tabbatar da kan cewa ga daren Lailatul Qadr to da kowa bacci zai yi sai wannan daren kai za ta share shi kuma gaskiya ba yanzu ma kusan haka ne an fi raye wannan goma ƙarshen yanzu ma kusan haka din ne amma yanda ku duba mun karanta cewa manzon Allah kwana 20 ke idiga zai yi goma tsaki zai yi goma ƙarshe kuma in ka kabi shi ne ka dinga ka kebe kanka ma dukkan wani usuru ma ba za ka yi shi ba ka kebe kanka yiri da dare kana yi wa Allah bauta ku duba bautar da annabi yake kar ka so ka ji labarin ka ganta amma idan ramadan ya zo karawa yake ana fahimta saboda abin da yake bukata da mu shi ne ramadanu ya shigo to kullun su ake iya tafiya kana ƙara kokari iya tafiya kana ƙara kokari haka ake bukata ya zamto goma tsakiyar shi ya zamto tafi goma farko kokari aboka goma ƙarshen shi ya zamto tafi goma ta biyu kokari aboka kana tafiya kana ƙara himma da dakewa har zuwa ƙarshen wata to haka duk magabata su fahimci Ramadan Ramadan ba watan hutu bane ba watan bacci bane ba watan kaza da kaza bane wata ne da ake so ka tashi ka dage domin ka bukari bici rahmar Allah da jin kansa wanda in kai dace a wannan watan guda daya sai Allah ya gafarta maka duka shekarun ka gaba daya sai Allah ta'ala ya yanta kai baka matsayi a aljanna kaga magana ta kare abin da ake ne wanke nan da ta saboda wata ne wanda ake dagewa urjanja a tashi ka bar dukkan wasu abubuwa indai ba na wajibi da dole ba domin ka riski irin alkhairan da ke cikin wata wannan shine fahimtar sahabbai da tabi'ai da magabata a cikin Ramadan amma a galibiya mun fuskanci shi watan hutu watan bacci watan jin dadi watan cin makulashi makulashi watan waye duk abin da muka ba da himma ke daga watan ya kama kuma dinga tunanin ya za a yi kayan sallah ya za a yi waye za sai wannan ya shagaltar da mu da irin alkhairan da ke cikin wata harkar buɗe baki da sawur da waye duk sai ta dauki ma hankali to amma su magabata wannan din ba shi ne a gaban su su lokacin suke farauta lokacin da za su yi Allah ibada suke farauta duk abin da Allah ya hore shi za a ce da buɗe baki da sawur shikenan kawai in sallah ta zo in Allah ya hore yanda za a yi bai hore ba shikenan su dai riba su samu lokaci a Ramadan riba su kenan so daga idan Allah ya raya mu ya kai mu wannan wata to musan irin yanda zamu shige shi da shiri shiri ake wa Ramadan wallahi ba haka ake shiga sadaka ba yanda kasan zaka yi biki ko zaka aura kake shiri tun shekara ko watanni to haka ake wa Ramadan magabata haka suke masa shiri suke masa duk wani abu da kasan zai taimake ka ya ƙara ma lokaci a Ramadan ka kana da shi sai ka aje shi duk wani abu da kake ganin zai ƙara ma lokaci kuma ka same shi wajen Ramadan sai ka aje shi wajen ya zuwa fara shi haka suke su tarawa kansu duk abin da za su bukata idan Ramadan ya zo ko su mai da wannan watan gaba ɗaya wata ibada da safe da rana azumi yini a masallaci da daddare qiyamul layli tahajjudi karatun qur'ani haka suke wani ma sai ya kuya a daina ganin sa an ba masallaci kai ba da yawa magabata in ba masallaci kai ba ka ganin su a Ramadan in ma sun dan samu lokacin baccin awa ɗaya awa biyu to shikenan suna tashi masallaci za su dare da yini suna masallaci domin su dinga neman kusanci da Allah to haka ake so ka fahimta na fahimta game da wata Ramadan wata ne guda ɗaya Allah ya sanya mana shi a watannin shekara gaba ɗaya yace ko mu tashi mu dage mu nemi gafararsa mu nemi rahamarsa mu nemi aljinnarsa a wannan wata in kuma ya wuce din baka san kuma Allah zai kai ka wata shekara mai zuwa kuma zai kai ka yasa dukkan dama idan ta zo ita ake aiki yanzu wanda muka yi Ramadan da su daga Ramadan zuwa yau Allah ne kadai ya san wanda suka mutu haka nan kuma daga yau din zuwa Ramadan mai zuwa Allah ne kadai ya san wanda za su mutu ana gane ko so daga har in Allah ya raya ka ibada mai lokaci mai zango mai zuwa to ba a shantakewa dan domin in ta wuce ba ka da tabbas za ta ƙara dawowa ta same ka da rayuwarka yasa manzon Allah ta sallama wannan da muke sallar wannan salloli guda da dare da yini sai yake cewa salli salatal muwatta'i idan ka tashi yin sallah to kai sallah kamar ta mai ban kwana da duniya idan kai magariba to kar ka sa ran ma za ka isha da rayuwarka hikimar shine in ka san wannan sallar ita ce ta ƙarshe da kai a duniya to wacce za ka tsaya kai ta mai kyau zaka tsaya kai ta duk yanda ake bukatar cika ruku'i da sujjada da tasbihai da karatu duk zaka yi to haka manzon Allah yake so mu kasance kowace sallah haka muke mu gyara tsakanin mu ga Allah mu gyara alakar mu da Allah wannan shine ka cika bawan Allah kuma ka cika mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da kake samu a duniya da duk matsayin matsayinka da duk karatunka in dai tsakaninka ga Allah da matsala to aikin banza kake shin me kake cikar ka bawa ka ci ribar zuwan ka duniya ka ci ribar karatun ka in ilimi kai ka ci ribar kudin ka in kai mai kudi ne ka ci ribar mulkin ka in kai mai mulki ne ya zama to ka gyara alakar ka da Allah ya zama to alakar ka da ubangijinka ba matsala sannan alakarka da al'ummar da kake zaune da su ba matsala, to wannan ka ci ribar rayuwa ke. Ana ganewa ko? Wannan shi ne kyakkyawan ribar rayuwa. Wai ba ka mutu ka bar kaza ka bar kaza, duk ba shi ba ne wannan. A'a, ka mutu a ga yaya al'umma za su kasance bayan ka mutu. Wani comment za su ke a kanka bayan ka mutu. Wani labari za su ke bayarwa a kanka bayan ka mutu. To wannan shi ne ake aunawa a gane mutum ya ci ribar duniya ko bai ci ba. Amma wai ba zallan abin da ka bari ba, gidaje kaza, kadarori kaza, motoci kaza, duk ba shi ba ne. Wannan ba naka ba ne, ba ka da rabuwa kansu. Duk abin da ka faɗi ka mutu matuƙar ba sadaƙar jariya kai da shi ba, wallahi ba ka da rabuwa kansu. Ko ladan ƙwaya ɗaya ba za a rubuta ba. Yanzu ka bar kuɗi tun daga ƙasa suna taɓo sama, ka mutu ka bar su. Ba wasiya, ba aiwawa na kaza na alkhairi, kawai ka bar wa magada su ne, wallahi ba ka da ladan koko. Kuma wani abin takaici, abin da ka bar nan sai an ma hisabi a kansa. Ka tara za a bincike ka idan ka samu. Kuma an bar musu ba ka da ladan koko a kansa. Wannan shi ne duk kadarorin da ake ta mutu ake basu matsayinsu kenan a shari'a. Matsayinsu kenan. Shi yasa ka yi wa kanka alkhairi da damar da Allah ya baka shi ne dabara. Wani za ka sami iya da gida 20, 30, 40, amma wallahi ba shi da masallacin da ya gina guda ɗaya a rayuwarsa. Ba shi da shi. Ka ga wannan masallacin da ka gina ko ajujuwan Islamiyya da kai guda biyu uku, to su ne rabon ka ba. Su ne ko bayan kamu da su ne suke amfanar ka. Amma da za ka bar gidaje dubu magada su gaje su, wallahi tallahi ba ka da ladan kansu. Ko ladan ko ba ka da su. Kuma sai an tambaye ka ɗaya bayan ɗaya ina ka samu. Ka bar wa magada sun hau kansu sun shagole su da su. Ya sa wata rana ma'aikin Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallama, a cikin kuwane ne ne ya fi son dukiyar waninsa a kan dukiyarsa. Sahabai suke ta mamaki suka ce ya manzo Allah, ai ba za a samu a cikin mu a ce a samu mutum iya san dukiyar wani biyar da sa. To sai manzo Allah ya ce musu, duk abinda ka ciyar ka bayar ka gina addini da shi to shi ne rabanka. Amma abinda ka taskance ka tara ka ɓoye ka yi sai bin ka mutu ka bar shi, wannan ba rabanka ba ne. Wannan faɗar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam. Duk abinda ka bari matuƙar ba wasiya kai ba, ba sadaƙar jariya ka bari ba, wallahi ba naka ba ne. Ba narka ba ne. Kuma sai an tambaye ka ya ka same shi, ta wace hanya ka same shi. Wannan shi ne ka gyara alaƙarka da Allah. Sannan kuma in ka mutu ya zamto wani alkhairin ka ma ya ɓuye, sai ka mutu za a ji shi. Tsakaninka ga Allah ka gyara, ka yi amfani da damarka da lokacinka da kuɗinka da iliminka da mulkinka, ka yi iya ƙoƙarinka. Ba shirka, ba bid'a, ba cin haram, ba kaza, ba kaza, ba ka ba irin zuru, duk wannan ka kiyaye. ‘Yan laifuffuka can da can da can kana yawan istighfari a kansu. To wannan ka gyara alaƙarka da Allah. Sannan alaƙarka da mutane, yau kar a ji ɗan adam iya kuka da kai. In ɗan adam iya kokawa da kai a kan mummunar mu’amalarka, ko ka zalunci shi don ka fi ƙarfinsa, ko ka takura masa, ko ka masa kaza, to wallahi ta Allah ma ba za ka wani lafiya a gabansa. Dan abinda Allah yake bukata bayan ka gama gyara alaƙarka da shi, sannan kuma yaya za ka kasance da bayinsa wanda kake zaune a cikinsu. Akwai laifin da za ka yi wa Allah idan har ka gyara alaƙarka da bayin Allah, to sai Allah ya yafe ma wannan laifin. Kyakkyawar alaƙarka da bayin Allah ta jama wannan yafe. Manzon Allah ya yi wannan, ya faɗa a bakin sallallahu alaihi wasallam. Akwai wani bawan Allah da ya mutu, su Umar ɗan Khattab suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai aka wuce da gawan, sai aka ji jama'a suna ta yaba mutumin da ya mutu. Ai wani mutumin kirki ya mutu, ai mun yi rashin mutumin kirki, ana ta faɗar alkhairin mutum. Sai manzon Allah ya ji yadda ake yabonsa, sai manzon Allah ya ce wajabat abin da ya faɗa ke can. Ma sai aka zo aka wuce da wata gawa, ita kuma wannan gawa sai ake faɗar mummunan aikin ta, a ce kai ai an huta an araba da kaya. Ko haka ake jago? An huta, ya masiba ya mutu. Shi manzon Allah ya ji ana ta yawan bayanin mummunar halin wannan mutum, shi ma sai ya ce wajaba. An shafi kwana biyu uku sai Umar ɗan Khattab yake tambaye, sai ya ce ya Rasulullah, gawan farko yabonta ake ana fadar alkhairi sai kace wajaba gawa ta biyu sharrin ta ake fada da mummunan halinta nan ma kace wajaba to muna neman fasara ya rasulullah sai ce alkhairin da ake fada akan gawan farko to alkhairin za ta iske shi kabari kuma za ta tashi da shi gaban Allah gobe alkiya sharrin da ake fada kan gawa ta biyu shi za ta samu a kabarin ta kuma ita za ta tashi da shi gobe kiyama a gaban Allah yace domin kuni shi don Allah bayan kasa kaga shedar da mutane suke bayarwa akan ta to da ita Allah zai hukunta ka gobe alkiya kai kokarin gyara alakar ka da mutane kar ka yadda ana kuka da kai kar a ce wani din nan ka mai takurawa in a kasuwa ne kar ka zama ka fita zakka wajen gallazawa al'umma in mulki ne kar ka zama ka fita zakka wajen matsawa mutane wannan duka kana nema ka ce kai ba mutumin kirki bane akwai wani bawon Allah shi ma da ya mutu sai Allah ta'ala ba dan bai sani ba sai yake tambayar mala'ika cewa al'ummar da suke tattare da wannan bawon Allah me suke fara bayan ya mutu suke cewa ya rab ai suna fatar alkhairin mutumin mutumin kirki ne bawon Allah me kaza na alkhairi sai Allah ke cewa mala'iku to su waɗannan mutane sun san tsakani na da shi har suke wanki suke yabonsa sassan ni kuma ubangiji sai meke mun dale sai mala'iku suka ce ya Allah ai su zahiri suka sani tsakaninka da shi sai kai ka sani ko yayin abu ba sani ba zahirin sa suke faɗa ya Allah sai Allah ya ce mala'iku to tunda har ya kyautata alaka da bayina har suna mai zaton alkhairi to ni ma na yabe masa dalili ni ma ba zan ba su kunya ba ranar alkiyama to ka ji ranar zaman lafiya da mutane ranar kyautatawa mutane ranar ka zamto ka mutu alkhairin ka iya bayyana ga mutane to ya uwa wannan shine ribar rayuwa ka jara alakar ka da Allah wajen sauki wajiban da ya dora ba da gujewa munanan ayyuka da Allah ya haramta da sauke wajibi da kame harshe kame gabai daga dukkan abin da Allah ya ce baki wannan shine abin da ke gyara ma alaka da Allah sannan ka gyara alakar ka da bayin Allah wajen in Allah ya hore ma wani abu ka musu ihsani in baka da abin da zaka ba su ka fada musu magana mai kyau tunda magana mai kyau ma sadaka ce wannan Allah wal kalimatu tayyiba sadaka ka fadi kalma mai kyau cikin mutane sadaka kake kuma ya ce ka faɗi magana mai kyau ma tafi alkhairi akan ka bada sadaka kana goranta wa mutum qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatabawaha adha ka faɗi magana mai kyau magana wanda da dace da shari'a to tafi alkhairi ka bada sadaka kuma ka bibi sadakar da gori da cutar haka Allah ya faɗa a Qur'ani to daga wannan shine ribar rayuwa ya uwa yi kokarin gyara alakar mu da Allah mai kokarin kuma gyara alakar mu da bayin Allah to wannan shine kyakkyawan ci ribar rayuwa wallahi amma ba ka mutu ka barka ba ka barka ba ka barka za ba tsakaninka da Allah ba kyau tsakaninka da bayin Allah ba kyau to baka ci ribar rayuwa ba rayuwa ta zama hasarar yake ka zama kasirar duniya wal akhirah zalika huwal khusran mubin Allah ta'ala ya tsare wannan shine karshen babin da yake magana kan lailatul qadr babi na biyu sai al itikaf wanne ne matsalake shi to shikenan ba mu karanta shi to na 118 218 ko an Aisha ta radiyallahu anha daga ummul mu'minin Aisha Allah ta'ala ya kare da ita tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce taharrau laylatul qadri fil witri min al ashr al awaqir ku nemi daren laylatul qadri ku neme shi ne taharrau ku neme shi daren laylatul qadr min al witri daga cikin kwanakin mara min ashr al awaqir a cikin goma karshen ramadan kamar 21 23 25 da 7 da 9 dan Aisha tace manzon Allah ya ce ku nemi laylatul qadri a wannan kwanaki ana fahimta amma biya bashi ko to shikenan sai mu wuce babul itikaf babi na itikaf itikaf ita ma take banciccin ibada ce wanda a galibi ana yin ta a cikin ramadan amma malamai sun ce halal ne kai itikafi ko ba cikin Ramadan ba. Ka samu wata dama ta kwana biyu uku wanda duk ka warware matsaloli zaka iya kuya kai itikafi zaka iya. Amma sun ce sharadin sai kai azumi. Ko da ba Ramadan bane iya daga cikin sharadin itikafi kai azumi. Ana fahimta? Yau kace baka da wata matsala ka gama da gida ka gama da iza ka gama da kaza wannan yinin ka karanto baka da wani abu sai ka iya fada mutanen gida ni bana dau azumi amma zan wuna masallaci sai kaje masallacin wuri tun da asuba karka fito har sai magriba ta yi kai ta ibada kana karatun alqur'ani ka wuni ka yi itikafi an fahimta wannan shine itikafi kai ka kaurace dukkan wata alaka da mutane ka zo ka tare a gaban Allah ne itikafi to sharadin sa shine ka dau azumi ko da ba a Ramadan ba kaga a akwai kwana biyu uku da kake da su ba ka da wani abu a gaban su shikenan zaka yi cikai da itikafi ko ba a Ramadan ba iya da kaidoji da sharadai na farko itikafi ibada ce wanda ake so ka gyara alakarka da Allah ba a shiga itikafi da niyyar gudu ko gudu kaje kai ta bacci ba a shiga itikafi ba abinda ake so ka raya dare da yini dare ibada yini ibada sai da dan abinda ba zai samu na bacci zaka iya an fahimta dan abinda zai samu na baccin awa biyu daya biyu da rabi awa daya awa daya da biyu zaka iya wannan ba ma zaka amma karka ce ka gujewa gida da hayaniya ka tafi huta wannan ba itikafi zaka abu na biyu itikafi in ka shige shi hatta duba mara lafiya ba a hatta sallar jana'iza ba a zo hatta wani daurin aure ba a zo an fahimta in kaga ka fita a itikafi shari'a fitar da shari'a ta baka dama to sai fita ta haja insaniya kamar bayan gida ya fita kai ko bawali ko wanka ko baka da lafiya zaka nemi magani in ba waɗannan abubuwan to ba a fita komai a itikafi ba a fita kasuwa ba a zuwa dago mara lafiya ba a zuwa sallar jana'iza ba a zuwa kaza ba a zuwa kaza in ka fita to ɗayan biyu ne wannan haja insaniya wanda dole ka sai ka fita sannan zaka rai ana fahimta abu na gaba itikafi kuma idan har a cikin kwanakin da zaka yi juma'a za ta faɗo ma to a matsalan juma'a za ta yi shi shine sharadin sa na gaba idan ka ce kwana uku hudu ne to ka jera ka kira kwanakin akwai juma'a a ciki to sai ka ta matsalan juma'a domin ba a yadda ka yi ka fita daga wani masallacin ka tafi wani masallacin in ka fara a masallacin da ba na juma'a ba kuma juma'a ta zo ka fita to wani itikafin ya rushe daga nan ka tsaye da itikafin ka idan har juma'a za ta riske ka hika ta masallacin juma'a ka fara a masallacin juma'a in kuma ka kirga kwanakin ba juma'a a ciki to ko wani masallaci ma za ka yi ana fahimta to da dai abubuwa da yawa da malamai suka faɗa kamar yanzu zaka wani ya hige itikafi ya baro ya samu a dinga kiran waya dama dan kasuwa ne ko dama mai mulki ne kaga kai ka takura kanka takura mutane wa an su masu hikimar idan za su ga itikafi sai su rufe layin da aka musu dashi saboda yau in kai mai iyali ne sai ka samu na sabon layi ko bakon layi sai ka bawa iyalin ka kawai nan ba domin gudun wani abu na rayuwa zai tasowa ana fahimta wanda zaka iya solve din sa a waya wannan shine amma an kai gauro ne ko wanda matashi ne ba ruwanka da wani waya ko ya kulle ta gaba ɗaya karma da idiko kwana biyar shi da zaka yi wa wayar mai za ta yi ma duk karfe ta ka ajiye ta kawai ita ma wannan sai mai iyali wanda dole akwai rashin lafiya akwai kaza akwai kaza to dole saboda matsala da kuma larura ta gida tunda gidan haƙƙin su duka iya kanka to sai ka samu wani sabon layi kuma ka ja kunnan da karki bai kowa in naga an kiraye da wannan lamba to ke ki ka baya kuma ki ma zan rubuta zan ka daga ka ja kunnanta in naga wayannan kawai ke ci in ita kadai ce ku ne in ku biyu ne saboda kuma kar ku kira idan wata gaisuwa ko na ba sai da wata matsala ta taso wanda matsala kuma kun tabbatar in ban sa baki ba ta warwaro ba amma an za ku iya magance ta ma kan naji haka ake yi domin ka tare wajen Allah ka tare ba ka san wani bai dauke ma haka to a takeice wannan shine abin da yake cin itikafi hadisi na farko a babin daga Aisha Allah ta'ala ya kare da ita take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu bi ashril awakir fi ramadan manzon Allah ya kasance na itikafi a goma ƙarshen Ramadan dukkan Ramadan idan yazo manzon Allah iya itikafi na wannan goma ƙarshe hatta tawaffahullahu ta'ala har sai da Allah ya karbi rayuwarsa tunda aka shar'anta azumi a shekara ta biyu bayan hijira an gane ko wannan shekaru takwas din duka manzon Allah bai taba mishi da itikafi kuma goma cif yake wata shekara ma 20 yake yi itikafin goma tsake na ƙarshe ne goma tsake na ƙarshe ana fahimta har Allah ya karbe bai bar ibadar itikafi kun ga wannan shine zai nuna mana sunna ce mai ƙarfi amma ga wanda Allah ya bashi sunna ce mai ƙarfi da wanda Allah ya bashi kuma itikafi wani zamani da zuciyarka take gyaruwa ka shagalta da karatun Qur'ani in ka gaji ka kama istighfari ka kama la ilaha illallah ka kama salatin manzon Allah ka kama subhanallah duk da shi zaka cinye lokacin ka wannan karatun Qur'ani ka gaji kama zikiri ka gaji kama kaza ka gaji kama kaza ka gaji tashi ita salloli har wa'azima ba a ce ka ji ba har ka kunna qira'ar wani ma'awaya ba a ce ka ji ba kai da kanka haka ake so ka gyara zuciyarka ta gyaru ya zamto ka gyara alakarka da Allah tauhidinka yayi ƙarfi imaninka yayi ƙarfi to wannan shine irin sakamakon da ake samu bayan mai itikafi ya fito daga itikafi shi da na Aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi itikafi ya ta tawaffahullahu ta'ala har sai da Allah ta'ala ya karbi rayuwarsa summa itakafa adwajahu ba'dahu sannan matan suka ci gaba da itikafi bayan ya koma ga matan su ma basu daina ba har su ma ɗaya bayan ɗaya kowace ta koma ga Allah ba su bar yin itikafi bayan manzon Allah ya koma ga Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi lafzin a wani lafzin kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya atake bu fi kulli ramadan yana yin itikafi a dukkan ramadan kowane ramadan yazo to manzon Allah iya itikafi fa iza sallala gadata idan manzon Allah ya sallan asuba ita ce salatul gada jaa makanu allazi itikafa fihi sai zo gunda zai zauna ya itikafi kaga wannan shari'a ta koya mana din ne itikafi ga lokacin da zai shiga a masallacin da za ka yi itikafi ana so ka je kai sallan asuba a masallacin idan kai sallan asuba kai zaman ka shike ana bayyana a masallaci kaza a nan zan yi itikafi to shi kai shirya kai ka fita bayan kai sau din ka sai ka je can kai sallan asuba a masallacin idan kai sallan asuba kuma kaje kake ba za a ka fito ba sai ran da za ka fito kun kuma full za ka yi cikin sai ran da za a yi sallar idi a can ma za ka yi wankan ka na idi a yi sallar idi da kai sannan kuma ka tafi gida haka ne wani ne cikakken itikafi wanda bai kowane lada ke ana fahimta a matansa suka jera daga suka dora daga itikafi bayan a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma ga Allah sannan take cewa manzon Allah ya tayi zai itikafi ya yi sallan asuba a can sannan kuma sai ya zauna a wanda zai yi itikafi kuma har ran da zai fita an Aisha radiyallahu anha daga nan Aisha Allah ta'ala ya kare da ita annaha kanat turajjulu nabiy sallallahu alaihi wasallam nan Aisha ta kasance tana yin kum wa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana taje masa kansa ila tarajjul ana ganewa dake su laraba mutane ba su gashi mazan su da mata suna da gashi sosai to manzon Allah nan Aisha tana sa kum ta taki masa kansa ana ganewa ko wa hiya ha'id tace a lokacin ma tana jinin al'adan haida jinan Aisha wa huwa mu'takifun fil masjid kuma a lokacin manzon Allah iya itikafi a masallaci iya itikafi a masallaci ita kuma tana jinin al'adar ta na mata sai manzon Allah take taje masa kansa amma wa hiya fi hujratiha tana cikin ɗakinta domin a lokacin daga ɗakinta ga masallacin akwai window ma tsakanin ɗakinta da masallacin a wannan lokacin shi yasa a ɗakinta da manzon Allah ya wafati a ɗakinta aka binne shi duk wanda ya je masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ga inda aka binne shi a cikin masallacin ne kuma ga wani ko ne ku ga gane ko a cikin masallacin yake saboda ka asali dama ɗakin nana Aisha asali bangonsa ɗaya da masallacin manzon Allah tun a wancan lokacin akwai window da manzon Allah ya yi wanda za ka iya buɗewa ka leƙa cikin masallacin daga ɗakin nana Aisha to nana Aisha radiyallahu anha tana cikin ɗakinta sai manzon Allah ya meƙo kansa iya cikin masallacin ita tana ɗakinta ki iya masallaci yayi tugari
sai meko kansa cikin ɗakin da sai da taje masa kansa. Ana fahimta? To rajulu tayi wa manzon Allah kum tace wa hiya ha'ida a lokacin tana jinin al'adanta, ki kuma manzon Allah huwa mu'takifun iya masallaci ya itikafin sa fil masjid a cikin masallacin sa wa hiya fi hujratiha tana cikin ɗakin ta kuma. Ana fahimta? Tana cikin ɗakin ta. Yunawiluha ra'asahu, manzon Allah sai meko kansa ta wunda. Hine yunawiluha ra'asahu, he meko kansa cikin ɗakin da na Aisha. Ita ko tana cikin ɗakin ta sai da taje masa kansa sab, bayan ta kammala sai mai da kansa kuma ya zauna cikin masallaci. An fahimta? Ko wannan shine asalin soyayya kenan, ba irin taku ta zamani ba. Asali kenan. Yawa amma ku taku ta tawaka ta sharidi ta. Amma ga irin haka ne mana malliman, ga irin soyayyar asali. Manzon Allah yana itikafi, taje kan ma ba zai ba sai ya meka matarsa ta masa. Wannan bai bane soyayya? Haka ake yi, musulunci dai ya koya mana wannan. Allah ta'ala ya samu da shi. Wa fi riwayatin, a wata riwayan, wa kana la yadkhulu albayt, manzon Allah baya shiga gidansa, kun ga gagu-gagu ba. Hatta wundan ɗakinsa iya ga shigo masallacin, amma ba zai zagaya shiga gidan ba. La yadkhulu albayt illa li haja al-insan, sai da buƙata irin ta ɗan adam, kamar su gunno ko wanka, tunda a lokacin masallacin ba shi da wadatar wannan. Yanzu kuma a galibiyar masallatan akwai wannan, akwai gun tsugunu, akwai gun wanka da komai, kaga dan wannan ma an dauke wa kaji gida ka. Amma a wancan lokacin babu wadatar wannan abubuwan, baban daki masallaci, babu tsugunu da sauransu. To mutum an ba shi dama sai ya je gidansa ya gama bukatar sa ya dawo wasa, amma yanzu wannan ma an dauke mai ta. Ana fahimta? Kini illa li haja al insani, sai da bukata irin ta dan adam. Wa fi riwayatin, wata riwayan, anna Aisha radiyallahu anha qalat, dan Aisha Allah ta'ala ya ƙara yadda da ta ce, inni kuntu la adkhulu al bayt li haja, inni kuntu, ita ma tana faɗa yadda take itikafi, tana cikin itikafi tace la adkhulu al bayt li haja, wata buƙata in ta taso mun kamar ta shiga ban ɗaki ko wanka ina shiga gida, an gane ko ba la ne ba, la adkhulu ina shiga gida, in ka ce la adkhulu kamar ba na shiga gida kenan, amma la adkhulu ina shiga gida in na Aisha, amma lil haja don wata bukata idan ta taso, wal maridu fihi a gidan da zan shiga akwai mara lafiya, amma kuma as'alu anhu ba zan tambaya ya kwana da jiki ba, ba zan tambaya ba, an gane ko, wa ana mara ko kuma fa ma as'alu anhu illa wa ana maratun, ba zan ma ci aya jikin wani ba sai dai ina tafiya mun gaisa da wani, haka dan gidan kenan. A wani ku ya jikinsa amma ba zan tsaya ba zan je ɗakin sa gano su. Domin mai itikafi ko gano marar lafiya ba ba shi da mai. Ko gano marar lafiya. Ko jana'iza ba ci. Ana fahimta? Domin so ake a wannan ƴan kwanakin ka tare ka tukaf a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Nana Aisha za ta shigo gida ta yi buƙatarta da marar lafiya a gidan amma ba za ta daga shi ba. Ana gane ko? To wannan shi ne. Wa ana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala, daga Umar ɗan Khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi, ya ce qultu ya rasulullah, na ce ya ma'aikin Allah, ya ji Umar ɗan Khattab, inni kuntu nazartu ko fil jahiliya, na kasance na yi bakance a lokacin jahiliya. An san bakance ko ba sani ba? An sani ko? A wani sun sani ya sani bakance shi ne kamar ka ce in Allah ta'ala ya sa na yi abu kaza, to akwai ibada kala kaza zan yi wa Allah. Kamar ɗalibi ne ce in na ci jarabawa, in mai neman aiki ne ce in na samu aiki, idan mai neman aure ne ce in na yi aure, zan yi wa Allah ibada iri kaza. To wani shi ne annazar kenan, a bakance kenan. Ka ƙulla alƙawari tsakaninka da Ubangiji, idan har ya biya ma wata buƙatar kaza kamar nau'in ibada kala kaza. Yini annabi. To Umar ɗan Khattab ce tun lokacin jahiliya na yi alƙawari zan yi itikafi na dare ɗaya. An gane ko? Tun lokacin jahiliya yake faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inni nazartu fil jahiliya an a'takifu layla wa fi riwayatin yawma, zan yi ni ko zan yi dare guda ina itikafi fil masjidi al-haram, a ɗakin Allah mai albarka. An gane ku? Kala sai manzon Allah ya ce fa au fi bi nadri, ka je ka cika alƙawari. Domin ai alƙairi ne, ko da kai alƙawarin alƙairi lokacin jahiliya yanzu kuma yazo a lokacin musulmi za ka yi zakar da shi, ba kancan shirri ne dai ba za ka yi ba. In abin da kai alƙawarin yi wa Allah shirri ne ko saɓon Allah ne ba za ka yi ba. Amma in alƙawarin da kai wa Allah na alƙairi ne na neman da'a, za ka cika wani alƙawari. Kamar yadda manzon Allah ya tabbatar da Umar ɗan ka ɗaba zai cika wani alƙawari da shi. Walam yadhkur ba'dhu ruwati yawman wala layla. Jimala ya ce wa ansu ruwayoyin hadisin ko da za ka sa wasu littafin za ka ga ba ambaci ginin ba ko daren a wancan ruwayoyin kenan. Ya ce da inni kuntu nazartu fil jahiliya an a'takifu fawji kenan. Bai ce laylan ko yawma din ba. Hadisi na gaba wa an safiya bintu huyay. Daga safiya bintu huyay ita ma mata ce daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kala take cewa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'takifan bil masjid. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya itikafi masallaci. Fa ataituhu azuruhu layla. Watana sai je nake masa ziyara da daddare. An gane ku? Fa hadastuhu, sai na zo na muke tattaunawa da shi. Summa qumtu li an qaliba, sai na taso domin na dawo gida. Fa kama ma'i li yaqliban, sai manzon Allah ya tashi domin ya rako ni. Ana gane ku? Ta kai mai ziyara cikin masallacin da yake itikafi, ko ta danga mai abincinsa, ta dan tattauna ya gida ya kaza ya kaza, ta ce to zan tafi. Ta tayi za ta tafi hira kota, ya fito daga cikin masallacin ya rakota nan bakin masallaci. Shine fa kama ma'ili ya kalibaji wa kana maskanuha fi dari Usama bin Zaid. Ita kuma Safiya bintu Huyayi ɗakinta ko gidanta iya kusa da gidan Usama bin Zaid. An gane ku? Da ke shi manzon Allah duk matan nan nasa kowace gidanta daban ba. Ba wai sasu yayi kamar ajin primary school ba. Kowace gidanta daban. Fi hujratiha ya fi baitiha. In ma duk gida ɗaya ne amma kowace zagayen ta daban, kowace kiwo ne. Kaga na Aisha an ce gidan ɗakinta iya kusa da masallaci. Ita kuma Safiya an ce gidanta iya kusa da gidan Usama bin Zaid. Kaga akwai tazara tsakani kenan. Matarsa ɗaya a nan aka ake. Yisa shari'a ba ta ba da dama ka jera mata a wannan gobe. Sai dai in ka nemi izininsu. Kun ji sabon karatu ku? Haka ne mana. Ka haɗa musu banɗaki. Ka haɗa musu kicin, wallahi sai ka nemi izininsu. Amma in kai ba izininsu, wallahi tallahi in ba su yadda ba za su yi kai gaban alƙali. Kuma an kai ta wurin kai za ka yi zunubi a gunan Allah. Haka tsarin shari'a ta ce. Mace ka ware mata ban ɗakinta rumfarta a ƙa'ida kenan. Ita ma waccan haka, ita ma waccan haka. E ko falonta haka, falo ne rumfa musayi. E za su yi haɗuwa tsakar gida ba matsala ba, za su yi haɗuwa. Ka samu sauƙi ko? Za su yi haɗuwa tsakar gida ba matsala ba. Amma kicin nata, ban ɗakinta, falonta ya zamto nata ne. Kasi sharing a wannan abubuwa. Domin duk inda mace take tana da surunta. Tana da surunta. An gane ko? Kuma daga cikin gun suru akwai ban ɗaki a ciki, akwai kicin ciki, duk gun suru ne. Ba ma ki ta koyo wani abincin da za ta mata ja hankalinka. Idan ta je public kitchen, ai kowa zai gani. Ka ga ba suru a nan. Kuma gaskiya ba ne. Ita kuma ta koyo don kai, don ta ja hankalinka a ran girkinta. To kuma ta je, ka ga ba mu suru a wannan gun. Sai shari'a ta ce a mata kicin ɗinta nata. Ana fahimtar wannan? Ban ɗaki gun suru ne. Akwai abubuwa da yawa da za su faru kai da kai a banɗakin ka, ko ke da ke a banɗakin ki. To idan banɗaki ya zama publicly banɗaki, kaga wani dole wani abin za a zo a gani ba daɗi. To shari'a ta ce ba a yadda ka haɗa musu banɗaki da kicin. Amma in ka matsa ka nace sai ka ƙara. A yi haƙuri, banɗakin ka ɗaya, kicin ɗin ka ɗaya, to sai ka nemi izininsu. A shi ne gaskiya. To ke Hajiya, wallahi zan yi aure amma ina neman alfarma, wallahi ban ɗaki mu ɗaya, kicin ɗin mu ɗaya, ki yi haƙuri kafin Allah ya kawo wadata. A mu gida ba komai, wallahi ba komai, na aminci kenan. A yanta kamshi kenan. He ya fasa. Eh, wallahi in ta ce ba ta yi da ba shi kenan. Tana da haƙƙi wallahi, in ta ce wallahi ban yadda ba. Kicin ɗina ban ɗaki da duk yanda za ka yi ka ware min na, to sai ka yi. Wannan shi ne gaskiyar magana. Yasa addinin musulunci addinin ƴanci ne. Mace ba baiwa ba ce, tana da ƴanci, tana da haƙƙi. Ka ba ta haƙƙinta da ƴancinta da cira ta bata. Wannan shi ne gaskiyar magana wannan. Na'am? balaraba ba sosai kuwa sosai kuwa sosai kuwa balarabe gashi nan idan suna tafiya ya zaga balarabe ya goyi dan kansa suna tafiya da mata tana da biya eh he goyi dan ko kuma a san yi sayayya a wani wata su mamaki zai rike leda da kansa haka suke yi yasa basu ma yadda a ce mace na tuka mota ba domin ai wahala ce tuki mota ai wahala ne basu yadda ba suna kulawa sosai da matan suna raga su unguwa suna musu hidima kuma koyewa suka yi addini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kana fi mihinati ahlihi manzon Allah idan ka ganye a cikin gida to a shi dimar iyalin sa yake in ya ga ba a yi shara ba sai dau tsiya share gida in ba aiwa yaruwanka ba sai kama yaro ya muke shi yake ba wanki aiki ne musu yawa haka yake yi iya ƙara danƙon soyayya iya ƙara zaman lafiya za ta ƙara sakin jiki da kai amma ita kadai ga wankin yara ga wankan yara makaranta ga dore girki ga shara ga kaza ya zake da ranta kuma duk in time ake so ta gama kafin bakwai da rabi dan makaranta ya tafi ta sallame ka tafi ta yi waye ta tafi ya za ta yi da ranta mata yau ba ba mu tsaya mun yi arewa gaje yawa wannan shine gaskiyar magana kenan gaskiyar magana wannan shine yawa suna da yanci walahunna mithlu alladhi alayhin bil ma'ruf ka Allah yace yanda kake so a kyautata musu suna da wannan haƙin a shari'a yanda kake so a kyautata musu a kyautata musu wannan haka musulunci yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji Safiya take cewa sai ya tahi zai raka ni ku duba yanda manzon Allah yake nuna matarsa da muhimmanci a gonsa iya masallaci ba iya itikafi ba ta kamai ziyara amma sai ya tahi zai raka ta domin girmamawa kuma da shauki da zai sa mata aranta tana cikin zuciyarsa ya tashi ya raka ta baki masallaci lokacin da ya raka ta wa kana maskanuha fi dari Usama bin Zaid famarra rajulan min al-ansar da manzon Allah ya rako ta bakin kofa zai raka ta tafi gida sai wa ansu mazaje guda biyu daga cikin mutanen gari Madina sai suka zo kucewa sai suka ga manzon Allah ga wata mace amma ba su gane ta bane falan ma ra'a ya rasulullah lokacin da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asri'a sai suka gaggawa za su tafi domin kasu kamar kare kamar kallon su kallon su suke faqala sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce da su ala rislikuma wi a hankali ku taka a hankali innaha safiya bintu huyay wannan matar da kuke gani matata ce safiya bintu matata ce ko kun gamma da ita a tsaye makar ku zargin wani abu matata ce ba wata bace faqala hi suke ce subhanallah sarki ya tabbata daga Allah ya rasulullah ya ma'aikin Allah qala sai yake cewa inna shaytan kun ga shaydan yajri bin adam majriyad dam iya shiga yin sakalitin a jikin mutum kamar yadda jini yake zagayawa yanzu ba mamaki za ku iya tafiya shi dan ya raya muku cewa ai kun ga manzon Allah da wata mata ba ku gane ta ba to kuna wannan zarge sai ku halaka yasa ni kirawo ku nace mata ta ce wace kowa ya tafi da zuciyarsa a wanki kar shi dan ya shigo ya halaka ku ana fahimta wa inni khiftu mazalatini ina jin tsoron an ya qazifa fi qulubikum sharra kar shi dan ya kulla muku shari a zuciyarku ko zarge ni kun ga kun halaka kenan au qala shay'a ko ce dan ya kulla muku wani ba zuciyarku wa fi riwayati na wata riwayar ja'at tazuruhu ita Safiya Allah ya kare da ita ta zo domin ta ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi itikafi min al-masjid ko fi itikafi fil masjid a cikin itikafin da yake cikin masallaci fi al-ashr al-awakhir min ramadan a goman karshen watan ramadan fa haddastu indahu sa'a he ta zauna dan wani lokaci suna tattauna da manzon Allah da ita summa qamat tanqalib sai ta tahi domin ta koma gida fa kama annabiyyi sallallahu alaihi wasallam maha yanqalibha sai manzon Allah ya tahi tare da ita domin ya raka ta hatta iza balagat babil masjid har sai da suka zo gate na masallaci an gane ko inda babi ummi salama akwai kofar a lokacin da ake cin mata babu ummi salama a masallacin summa zakkara bi amma'nahu sannan sai ci gaba da fitar ma'anar hadisin gaba ɗaya ana fahimta wannan kuma shine karshen babin kuma karshen kitabu siyam kuma ina ganin lokaci ya ci mana insha Allah za mu samu matsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu fahimta Allah ta'ala ya nuna mana kariya kariya ce ba mu guji mata muna roƙon Allah ta'ala ya tuka mu ya tuka mu hukumu ya samu lafiya mu gama lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya shiga cikin al'amarin Allah ta'ala kada ya bar mu da wayo mu da dubara mu Allah muna roƙon kamar salafiyar mu Allah ka ba su lafiya kuma Allah ta'ala ka da imu da lafiya da imani Allah ta'ala muna roƙon ku ba tumuna alkhairi ku biya mana abin da ya fi ƙarfin mu Allah ke mana maganin sa Allah ta'ala muna roƙon ka samu yafiya mu wani lafiya wannan karatu da muke Allah ƙara masa albarka Allah ya sa ya zama aski a rayuwar mu ta duniya da lahira Allah ta'ala ka shirye da mu da zuriyar mu Allah ka jiga mu haifan mu Allah ka sa aljanna ce mu kuma muna ƙara addu'a dukkan abin da muke bukata abun Allah Allah ka biya mana da mu kanmu da wanda suke samu mu roƙe ka ya Allah da bukatocin mu da bukatocin su duka Allah ka biya mana innaka ala kulli shay'in qadir muna addu'a ga shi mai wannan gida Allah ya saka masa da alkhairi ayyukansa na alkhairi Allah ya karba masa ainihin bukatunsa na alkhairi Allah ka biya masa mahaifansa Allah ya kaji kansu da namu yaransa da namu Allah ya shirye da su Allah ta'ala ya dora su a tafarki bane da ci hanyoyin samunsa Allah ka buɗa masa ka sanya masa albarka a cikin su da mu gaba daya Allahumma rabbana